Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Assalamu alaikum mai sauraro maraba da sake saduwa da kai a wannan sabuwar shiri namu. Na ba da gaskiya mai sauraro zaka samu albarku masu ginuwa a shirin yau. Sai ai kokari a marmutso kusa. Pastor Daniel Chiroma Junior zai bishe mu a fili na gari ya waye. Pastor Solomon Keboyi da Pastor Audu su ma suna tafe da nasu guzurin. Don haka kamar mutso kusa da akwatin radio ka samu wa'annan albarku. Sunana Ishaya Zakaria. Ina maka maraba da zuwa.
Assalamu alaikum mai sauraro barkanmu da sake saduwa a wannan fili na gari ya waye. Fili ne wanda muke nazari a cikin kalmar Allah, muna kokarin mu saje kalmomin Allah bisa ga wayannan littattafai guda biyu, littafi mai tsarki da kuma Alkur'ani mai girma. Don haka mai sauraro, muna gayyatanka ka kasa kunni ka ji bayanan da muke tafe da shi, za mu dora inda muka tsaya, kada ka manta. Muna magana ne a darasin da tana cewa addinin da aka umurta wa Muhammad da mabiyansa su bi. Don haka za mu fara da kalmar addu'a. Mun gode maka Allah Sarki Babba, ka sake dawo da mu domin mu yi nazari cikin kalmominka. Ka ba mu fahimta, ka albarkaci mai sauraro. Ka kawza dukkan abin da zai karkata tunaninsa daga fahimtar kalmarka, da dukkan mu za mu kai ga daidaituwa zuwa ga samun sirra ta albarkacin Isa. Mai cetonmu, amin. To, muna magana dai akan yadda Allah ya yi halitta kwana shida, sa'an nan bayan ya gama halittarsa, Alkur'ani ya ce ya daidaita akan al'ashinsa. So, wannan kalman ya daidaita akan al'ashinsa tana nufin ya hau kujerar mulkinsa, wato, a nan tana nuni da kamar a ce Allah ya tashi daga kursiyinsa ne, ya je ya yi aiki kafin daga baya ya dawo, ya hau kujerarsa ya zauna, ya ci gaba da mulkinsa. A cikin farko, in ji farawa sura ɗaya a ɗaya, ya ce a cikin farko Allah ya halicci sama da ƙasa. Sa'annan farawa sura biyu aya ɗaya da biyunsa, ya ce aka gama aikin sama da ƙasa da dukan rundunansu. A kan rana ta bakwai fa Allah ya gama aikinsa, wanda ya yi ya huta fa a kan rana ta bakwai daga dukan aikinsa da ya yi. Ka gani, a nan ma ayar Allah cikin littafi mai tsarki ya nuna cewa kwana shida Allah ya yi aikin, ya kuma huta a kan rana ta bakwai daga aikinsa da ya yi. A nan za mu gane cewa Alkur'ani ma ta yi nuni a sarari cewa Allah ya halicci sammai da ƙasa cikin kwana shida ne. Bayan ya gama, sai ya ɗare, ya hau kujerar mulkinsa a rana ta bakwai kenan, yana gudanar da al'amari. Ya fa zama Ubangiji da Allahn dukan duniya. Sai ya bukaci halittunsa su bauta masa, in ji Yunus sura 10 kenan na Alkur'ani aya 3. Alkur'ani ta tabbatar da gaskiyar littafi mai tsarki na aikin halittar Allah cikin kwana shida. Tunda Allah ya kayyade kwana bakwai ne a cikin mako, to me Allah ya yi a rana ta bakwai? Littafi mai tsarki ta nuna da cewa Allah ya huta a ranan, in ji farawa sura biyu aya biyunsa. Sannan Alkur'ani sura 10 aya 3 ta ce ya daidaita akan al'ashi, yana gudanar da al'amari, wato ya hau kan karaga mulkinsa kenan. Cikin sharfin Maulana Muhammad Ali kan Asabat, a cikin wannan sura biyu na Alkur'ani aya 65 zuwa 66. Ya ce Asabat ta zo ne daga kalmar Sabt wadda take nufin yankewa, wanda kuma kalmar Asabat cikin Ibrananci tana nufin hutu. Idan muka duba kalmar nan na yankewa da kuma hutu suna nufin dukan abu ɗaya ne, wato rana ta bakwai da ake kiranta Asabar tana nuni da yankewar aikin halitta da Allah ya ɗauki kwana shida yake yi, wanda ta zo daidai da hutawa daga aikinsa da ya yi. To, me kuma Allah ya yi bayan aikinsa na kwana shida? Alkur'ani ta ce ya daidaita akan al'ashi yana gudana da al'amari, wato ya hau kursiyin mulkinsa. Me yake bukata ga mutum? Sai ayar Allah cikin Zabura sura 95 aya 6. Zabura 95 aya 6 yana cewa ku zo mu yi sujada, mu yi ruku, mu durkusa a gaban Ubangiji mahaliccinmu. Wato Ubangiji yana bukatar mu zo mu yi sujada a gabansa. Menene ruku'u? Ruku'u ita ce sunkuyawa na kai ko da jiki. Tana iya zama a tsaye ko a zaune ko kuma a durkushe. Durkusawa kuma shafi sa guwawu mutum a kasa sai ku bauta masa, inji Yunus sura 10 na Alkur'ani aya 3. Bautawa Allah nuna sanin Allah ne kamar Ubangijin Allah. Littafi kuma ta ce, ku sarkake sabataina za su zama shaida tsakanina da ku domin ku sani ni ne Ubangiji Allahnku, inji Ezekiel sura 20 aya 20. To, me ake nufi da hutu? Ba ana nufin Allah ya saya cik baya yin wani hidima don mutum ba ne. Alkur'ani ta ce yana gudanar da al'amari na mulkinsa, inji suratu Yunus aya 3, wato sura 10 na Alkur'ani aya 3. Littafi kuma ta ce, amma Yesu ya amsa ya ce, Ubana yana aiki har yanzu, nima ina aiki, inji Yohana sura 5 aya 17. Wannan ansa ne wanda Yesu ya bayar wa waɗanda ke zarginsa akan bata Asabar ta wurin warkar da marasa lafiya. Hutun Asabar ta hana mu ne yin aikin kanmu, amma bata hana mu yin aikin Allah da kuma nuna alheri ga masu bukata ba. Mai sauraro, a nan za mu tsaya domin lokacinmu ta gabato, sai karo mai zuwa za mu ɗora daga inda muka tsaya. Allah shi albarkaci mai sauraro shi yi saduwa mu karo mai zuwa. Ubangiji, mun gode maka domin mun ji daga kalmarka koya mana nufinka. Karfafa zuciyarmu, jawo mu kusa da kai domin mu sansance ka, ta dalilin albarkacin Isa mai cetonmu. Amin.
Ko ka ji labarin tashin da ke kau da duk damuwar ka, AWR kasa kunye zakaji kalmomi masu karfafa ban gaskiyar ka don dawansa.
Adventist World Radio Muliyar Bege Don Kowa.
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro, zaka iya tura mana da email. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Za a kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shine AWR Sashin Hausa, AWR AWR sashin Hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka. Lokaci ne da zamu saurari zumuntan mata na Seventh-day Adventist Church daga Maje 7 a jihar Kaduna da wakar su. Bayan nan Pastor Solomon K. Boyi zai biyo baya da fili na sujada. Kada a yi nisa da akwatin radio.
Lokaci ya yi na shetan ya kawo bashi na tsaron zarafi.
Lokaci ya yi.
Lokaci ya yi na shetan ya kawo bashi na tsaron zarafi.
Ya dubi bayansa
ya ga garkinsa ne yana murna.
Ya dubi gabansa
ya ga garkinsa ne yana murna.
Ya dubi hagunsa
ya ga garkinsa ne yana murna.
Da dubi dama
ya ga garkinsa ba sheta ya sadaka mazaki yana lure. Sheta ya sadaka mazaki yana lure.
Domin yana so
ya tattara dukkan jama'a ya shiga da su a cikin wuta.
Domin yana so
ya tattara dukkan jama'a ya shiga da su a cikin wuta.
Taurin hasalansa shetan
ya sadar ko sana fare a kan kudi. Aya kudi ya narode mu. Aya kudi ya narode mu.
Domin yana so
ya tattara dukkan jama'a ya shiga da su a cikin wuta.
Domin yana so
ya tattara dukkan jama'a ya shiga da su a cikin wuta.
Sheta ya satar ko sana biyu
a kan zina da fuskanci ruwan dare.
Siyasa ya wace mazaje
sun zama busuraye na wannan zamani.
Siyasa ya wace mataye
sun zama taruwaye na wannan zamani.
Mai sauraro barka da sake saduwa da kai a wannan kyakkyawan zarfi da Allah ya ba mu domin jin maganarsa. Sunana Pastor Solomon K. Boyi. Karatunmu na yau yana cikin littafin Filibiyawa Sura 4 aya 8 da 9. Filibiyawa Sura 4 aya 8 da 9. A karewa ƴan uwa, iyakar abin da ke mai gaskiya, iyakar abin da ya isa ban girma, iyakar abin da ke mai adalci, iyakar abin da ke mai tsafta, iyakar abin da ke jawo kabna, iyakar abin da ke kyakkyawan ambato, idan akwai kirki, idan akwai yabo, ku mai da hankali ga waɗannan abubuwa da kuka koya ko karba kuma kuka ji kuka gani a wurina, waɗannan sai ku aikata, Allah kuwa na salama za ya zamna tare da ku. Kan maganarmu yau yana cewa a karewa ƴan uwa, a karewa ƴan uwa. Muna cikin addu'a. Ubangijin Allah na salama, Allah ka taimake mu a wannan lokaci da mun zauna domin jin maganarka. Mu yi sashi cikin ayyuka kuma a ƙarshen su na ka samu ɗaukaka. Mu yi roƙon nan cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amin. Manzo Bulus ne ya yi mana wannan zantatuka da muka karanta a cikin wannan littafi. Lokacin da ya yi rayuwa tare da mutanen Filibiyawa, zai rabu da su domin zuwa wani wuri kuma domin cin gaba da bishara. Sai ya yi masu magana, ya rubuta masu a cikin wannan aya, yana jan hankalinsu cewa abubuwa da kuka koya kuka karba kuma kuka ji kuka gani a wurina, waɗannan sai ku aikata, Allah kuwa na salama za ya zamna tare da ku. Abubuwa da kuka gani, wanda kuka ji, wanda kuka koya a wurin sa ku maida hankali a kansu. Wai su ababa ne, yayi rayuwa da su, yayi musu wa'azi, yayi rayuwa da su, ya kasance dan kasuwa mai aikin tent, bai kasance mai kiwo ya ba. Yana ce musu ababan da ya kushi na ruhaniya su koya, ababan da su ya kushi na jiki a wurin sa su koya. Shi mutum ne wanda bai yadda yayi rayuwar banza a wannan duniyan ba. Shi yasa ya ce musu a karewa yan uwa, iyakar abin da ke mai gaskiya, iyakar abin da ya isa ban girma, iyakar abin da ke mai adalci, iyakar abin da ke mai tsafta, iyakar abin da ke jawo kamna, iyakar abin da ke da kyakkyawan ambato. Idan akwai kirki, idan akwai yabo, ku maida hankali ga waɗannan. Ka yi kokari ka yi aiki mai kyau, ka maida hankalinka a kan abin da za ka yi shi za a yabe ka, ka yi abin da za a tafa maka hannu, ka yi abin da zai ba ka kyakkyawan suna a ce kai wannan yaro, kai wannan mutum, kai wannan mace, wannan yarinya, wannan yaro yana da kirki domin ka yi rayuwa mai kyau. Ka kasance mai bin gaskiya, ka kasance mai ba da girma, ka kasance mai adalci, ka kasance mai tsafta, ka kasance mai kamna, ka kasance mai kyakkyawan ayyuka, ka kasance mai ababen kirki, ka kasance mai halaya waɗanda za a yabe ka da su. Waɗannan ababen shi ne manzo Bulus yana kiranka, yana kiranki, yana kirana mu kasance da su domin mu samu rai na har abada. Dan uwana mai sauraro, littafin Filibiyawa sura 4 aya 4 da 7 ya koya mana ababa da yawa mu zama domin wannan yan uwana mu yi rayuwar da zai gamshi Allah. Mu zama masu kokarin nace bi, mu nace bi sosai. Filibiyawa sura 4 aya 12 zuwa 14 mu nace bi, domin ya ce ina nace bi, ina kuma sa kai domin in kai bisa ga God wanda aka shirya domina. Manzo Bulus kenan yana kokari ya zama mai bin kirki. Dan uwana, kai kana nacewa ka sa addini a gaba, ka tuna wanda ya sa keken noma a gaba baya waye da baya ba. Ka tuna wanda ya riga ya sa addinin Allah a gaba ba zai iya komawa baya kuma ba, ya je yi wani abin da ba na Allah ba ne. Shi yasa cikin tafin Mika sura 6 aya 8 ya dai nuna maka, ya mutum, abinda ke mai kyau mene Ubangiji yake bida a gare ka, kuma sai aikin gaskiya da son jin kai, ka yi tafiya da tawali'u tare da Allahnka. Abinda Ubangiji yana bukata a wurinka kenan ya kai mutum, ka kasance mutum wanda yana da tawali'u, wato yana da saukin kai, yana da hankuri, yana da kauna. Ka kasance mutum mai gaskiya, ka kasance mutum wanda Allah zai ji dadinsa a kowane lokaci. In ji Mika yana jan hankalinmu cewa Ubangiji ya nuna maka ya kai mutum abin da ke mai kyau zuwa gare ka. Shi ya sa bari mu sani fa, mu nace bi, kuma garin mu san Ubangiji, fitansa tambatacciya ce kamar wayewan gari, za ya zo wurinmu kamar ruwan sama, kamar ruwa karshe mai daddasa kasa. In ji Hosiya sura 6 ayansa 3. Ya ɗan'uwana mai sauraro, ko ka san Ubangijin Allah yana zuwa? Ka tuna da kan maganar da mun riga mun faɗa a karewa yan uwa, a karewa a cikin dukan abin da za mu yi a wannan duniya. Bari karshenka ne ya yi kyau, amma ba farko ba, domin ba farkon rayuwar ba ne amma karshen rayuwarka ne. Ba haifuwarka ne da ayi murna cewa an samu da namiji ko an samu ya na mace, an tafa hannu, an ci nama, an sha fanta, shi ne wani abu ba. Amma bari rayuwarka ya yi kyau a karshe, in ka mutu ka yi mutuwa mai kyau, domin littafin Irmiya ya gaya mana cewa mutum wanda ya mutu mai zunubi a yi kuka sosai saboda shi, amma mutum mai adalci kada a yi kuka. Kakantar Irmiya sura 10 aya 22 zai nuna maka wannan magana ne, zai nuna maka cewa Ubangijin Allah yana kaunarka, yana kaunarki. Ya dan uwana mai sauraro, ya karshen ka zai zama karanta waɗannan aya da kyau, ka ji abinda Bulus ke faɗa maka. Mutumin nan wanda ya yi rayuwa tare da kai a cikin duniya, Timoteyawa ta fari sura 4 aya 8, manzo Bulus duka ba za ka nuna mashi wani abu ba, shi ma yayi rayuwa irin naka. Dan uwana Joshua a cikin tafi Joshua sura 14 aya 14 zuwa 15 Joshua yayi kira yayin Israel gaba kira yace yau ku zaba ko alloli wanda iyayenku suka bauta musu ko Allah na sama amma da ni da gida na Ubangiji zan bauta maka. Ya dan uwana mai sauraro kai ma da kana jina ka ce da kai da gidanka Ubangiji zaka bauta masa. Ni ma da ni da gidana Ubangiji zan bauta masa. Zai yi dukan abu, zai iyakacin kokari na domin in gamshi Allah. Zai iyakacin kokari na karshen rayuwa na ya kasance mai kyau. Ka tare da kan magana mu yi wannan yana cewa a karewa ya uwa, yayin rayuwarka zai kasance. Yayin rayuwarka zai kasance a karshe. Kada ka yadda na karshe ya zama na fari. Kai kuma na fari ka zama na baya. Idan kai haka to rayuwarka ba zai taba yin kyau ba. Ka zo duniyar nan kai asara kenan. Idan wannan shine niyyarka zaka so kai rayuwa mai kyau a karshe barka sunka da kanka mu yi magana. Ubangiji Allah mun gode maka da mun ji wadannan kalmomi, mun gode maka da mun ji wadannan zantatuka. Ka yadda mu yi amfani da shi don mu samu rai na har abada. Ka albarkace mai sauraro na da ni kuma don mu sa wannan kalmomi cikin ayyuka. Karshen mu yayi kyau amma ba farkon ba. Mu yi wannan roko da Yesu mu ceto mu. Amen.
Ka yi binciken yadda za ka inganta rayuwarka sa'ad da wasu suke bacci. Ka yi aiki sa'ad da wasu suke zaman kashe wando. Ka yi shirin yadda za ka tsara rayuwarka sa'ad da wasu suke wasa da rayuwarsu. Idan ko ka yi haka, za ka kasance da nasara. Sau da yawa wasu sukan dubi yadda halin rayuwa yake kewaye da su, sai su kasa yin wani abu. Suna cewa ai ba zan iya ba, ni ba ni da matsayi, ba ni da wanda zai mara min baya. Amma abin da ke cikinka shine mafi mahimmanci a rayuwa. Idan kana da tunani mai kyau da kuma zuciya mai kyau, ba da dadewa ba za ka ga cewa dukkan harkar rayuwarka za ta kasance tana ci gaba ne. Akwai labarin wani mai sai da balambalan irin na yara, wanda idan ya hura iska a ciki sai ya saki wannan balambalan din, sai ya tashi ya shiga cikin sama can ƙonƙoli mutane suna gani. Wannan tada balambalan din a cikin sararin sama ya kasance kamar talla ne ga mutane da suke kewaye da shi. Yakan aika balambalan kamar ja ko mai ruwan kwai ko mai ruwan ƙasa da dai sauransu. To sa'ad da yake wannan a ƙasar Amerika ne, sai wani yaro baki sai ya zo gare shi ya ce, ya kai mai sai da balambalan, idan ka saki bakin balambalan zai iya tashi zuwa sama? Mutumin sai ya kalle shi ya ce, yaro, ai abin da ke cikin balambalan din shine mafi mahimmanci, ba kalan balambalan din bane. Wato, idan ka dura wannan balambalan din iska, zai tashi, zai kuma hau sama kamar yadda balambalan mai ruwan kwai da sauransu suke tashi zuwa sama. Wato, kai mai sauraro, ba abin da ke wajenka shine mafi mahimmanci ba, amma yadda zuciyarka take a cikinka shine abu mafi mahimmanci. Idan ko za ka yi nasara a rayuwarka, to lalle ya kamata ka dubi abin da kake da shi a cikinka. Harkar rayuwarka ba da danganta akan abin da mutane suke tunani akan ka bane. Idan ka kyale su za su ce kaya, ai kai ba ka da ilimi, ba ka da gata, me kake da shi? To idan ko ka saurare su ba za ka yi nasara ba. Nasara da za ka samu a rayuwa ba mutane suke ce maka za ka yi ba, kai za ka faɗa wa kanka. Sa'annan kowane mutum a rayuwarsa zai iya yin wannan nasara. Idan ma da waɗanda suke ƙaryata ka, suke ƙoƙarin su jawo ka zuwa ƙasa, suna ganin kai ba za ka iya taɓuka komai a rayuwarka ba, wata hanyar da za ka iya kada su, wata hanyar da za ka iya rufe masu bakinsu har su kasa wata maganar, ita ce ka yi nasara a abin da kake yi. Wannan nasarar ba za ta zo ba idan ba ka canza tunaninka ba. Saboda haka, sa'ad da kake bimbini a yau, ka tuna cewa duk nasarar da za ka yi tana cikinka ne, ba daga waje ba. Tashi, kai sutura, kai shiri, ka fita, ka tuna balambalan koda wani kala ne, idan da iska cikinsa yakan tashi zuwa sama. Wannan shawara ta fito ne daga bakin Malam Abu Dawaki.
Nan za mu da sa'aya, sai kuma wata lokacin idan Ubangiji ya kai mu rai da lafiya za mu ci gaba. Ina godiya zuwa gare ka da kasancewa tare da mu. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko ta ra'ayi, za a iya rubuta mana
Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. Adireshin Facebook namu shine awr/hausa. Ina godiya zuwa gare ka mai sauraro da kasancewa tare da mu daga farko har ga karshen shirin. Ina nuna godiya zuwa ga Pastor Daniel Chiroma Junior, Pastor Solomon K. Boyi da kuma Pastor Audu. Subunta mata na Seventh Day Adventist Church daga Maji 7 a jihar Kaduna, kuma muna ce muku mun gode. A madidina da sauran abokan aiki na kamar Omolayo Olushola Jagede da kuma Eze Elewemci, ni ne Ishaya Zakaria na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, ‘ya’yan zaki sukan rasa, sukan jin yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Mai sauraro, kada ka manta da muhimmancin yin addu’a da iyali da wayewar gari da kuma addu’a da iyali kamin a kwanta.